This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta biyun karshe a shekara ta 2024 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau, ga Zara da kanin labarai.
Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugabannin Ukraine da Russia su zauna cikin shirin tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ke tsakaninsu. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai harhara ta sama akan Syria. Isra'ila ta ci gaba da kai harhare a zirin Gaza, yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Larabawa ke kokarin kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas.
Kanin labaran kenan. Harin tagwayen bama-bamai da aka kai a jihar Niger yayi sanadin asarar rayuka da jikata da dama.
Mutanenmu na so su kama hanya su da irin ayyukan su a gona, sai ga mutane guda 6 kuma ya tashi da su.
Sai kuma batun tsadar rayuwa da ya sa masu shirye-shiryen Christmas a Najeriya sake lale.
Yanayin da muke ciki, in ba mun zo wajen gonjon ba, gaskiya ba za mu iya mu sai ma ƴaƴanmu kayan Christmas ba.
Kaji 25,000 aka ce, to mu nan za mu iya siyan kaji 25,000 a tsadar rayuwar nan.
Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a, Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya tabo batutuwa da dama da suka shafi tsadar rayuwa a Najeriya da ya hada da kudirin dokar haraji da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisa. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma kafin nan ga Zara da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugabannin Ukraine da Russia su zauna cikin shirin tattauna yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ya mamaye Ukraine. Sannan kuma ya soki matakin da shugaba Joe Biden ya ɗauka na barin Ukraine ta kai hari cikin Russia da makaman Amurka. Trump ya ce zai yi ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine a ranar farko da ya kama aiki. Ya kuma ce ya kamata ɓangarorin biyu su sasanta. Ya ce dole ne a yi yarjejeniya. An kashe mutane da yawa a yaƙin. Ya kamata a ƙulle yarjejeniya. Dole ne Putin ya yarda da ƙulle yarjejeniyar. Trump ya kira shawarar da Biden ya yanke na barin Ukraine ta yi amfani da makaman Amurka masu cin daugan zango a cikin Russia da babban kuskure. Gwamnatin Biden mai barin gado tana ƙoƙarin baiwa Ukraine duk wani tallafin tsaro da take nema kafin ya bar office. A jiya ne, Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai harhare ta sama a kan Syria, inda ya kira harin a matsayin cin zarafin 'yancin ƙasa. Guterres ya shaidawa manema labarai cewa dole ne a maido da ikon mallakar Syria da haɗin kan yankunanta, dole ne a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Tun bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad, Isra'ila ta kai ɗaruruwan harhare ta sama ciki har da kewayen babban birnin Damascus, wanda Syria ta ce ta kai harin ne da nufin lalata manyan makamai da kuma kayayyakin aikin soji. Sojojin Isra'ila sun kuma shiga yankin tudun Golan, inda ta mamaye. An kafa yankin Golan bayan yaƙin Larabawa da Isra'ila a shekarar 1973. Yankin da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke sintiri. Isra'ila ta ci gaba da kai harhare a zirin Gaza, yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Larabawa ke kokarin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Likitoci a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya kashe Falastinawa 44 a jiya Alhamis, ciki har da wasu aƙalla 13 da aka kashe a cikin dare a wasu harhare ta sama. Likitocin sun ce wani hari ta sama ya kashe mutane 9 a kusa da sansanin yan gudun hijira da ke gabar tekun birnin Gaza, yayin da wani hari kuma ya kashe mutane 4 a wani wurin aikin gidaje kusa da Beit Lahiya a arewacin Gaza. Waɗannan hare-hare da kuma mace-mace suna faruwa ne yayin da masu shiga tsakani a Masar da Qatar ke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kada ayi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Niger, Nigeria, inda aka kai wasu tagwayen hare-haren bom da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kuma jakata da dama, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aika mana.
Bayanai daga yankin Bassa ta karamar hukumar Shiroro na nuna cewa bom na farko ya tashi ne da misalin karfe 2, inda ya hallaka mutum guda tare da cire kafafuwan wasu mutane guda 3. Sai kuma bom na biyu ya tashi da misalin karfe 3 na rana, inda ya kashe mutane 2 tare da jikkata wasu da dama. Yankin na Shiroro dai ya dade yana fama da matsalolin hare-hare, da hatta hukumomin jihar Niger sun tabbatar da cewa mayaka ne na kungiyar Boko Haram. Malam Jibrin Usman, wani shugaban al'umma ne a yankin na Shiroro, ya ce a yanzu haka suna zaune cikin yanayi na zaman dardar.
Bayan fashewar bomba akwai wanda suka wuce su 3, sai bombin ya tashi da su. To bayan su wani yaro da ke sai da biredi ya wuto haka, sai gansu sai kai musu agaji, ya dauki wani saboda dayan ma kafan shi ya cire, da kafa daya ya cire. To shi ne sai dauke shi ya sa shi a mashin da tunanin ya shiga fasa da shi. So ya dauke shi yana matsawa kawai, sai a shi akwai bomb inda kawai sai taka tare da wannan, shi da ya dauko mara lafiyar shi ya ma mutu. To sai yanzu kuma sako bomb na biyu kuma yanzu ya tashi kamar minti 10 da suka wuce yanzu nan.
To shi na biyun ya kashe mutane?
Eh, to na biyun gaskiya har yanzu babu wani bayani, saboda kara ne mutanen kauyuka suka ji karan iri ɗaya ne na wanda ya faru na farko, da haka babu wani wanda ya je wurin zuwa yanzu, saboda jama'an na cikin dimuwa, kowane kauye sun samu suna cikin tashin hankali.
To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiroro, Honorable Aqilu Kuta, ya tabbatar da aukuwar tashin bama-baman guda 2.
Da safe mutanenmu na sun kama hanya su da irin ayyukansu a gona, sai ga mutane guda 6 bom ya tashi da su. Fatiman Seske sai zai yi magana a inda nake magana ga daidai ɗin jakarya 3:20, ga sai ga wani bom ana sake gaya mini cewa bom sun ya sake tashiwa da mutane, wanda yake a kalla mutane 2 da nake ji an ce sun mutu, bari gana san wanda suka jituka tukuna ba.
Ce masu wa ke sa wayannan bama-bamai ne wai?
To gaskiya a rahoton da ni nake, gaskiya akwai su Boko Haram har yanzu a Shiroro local government.
Shugaban na karamar hukumar ta Shiroro, Honorable Aqilu Kuta, ya nuna buƙatar ganin gwamnatin tarayya ta tura jami'an tsaro, musamman masu kwarewa akan harkar bama-bamai a wannan yanki.
A gwamnatin jihar Niger, gwamnatin tarayya ga fata, inda za a taimaka muna da adjecto na bomb. Mu ma sani tukunna ina ne bomb na nan, don ina son sanar da jama'a fara kowai sake motsawa tukunna a wannan yanki. Sai an kawo muna wannan da dauki da wuri-wuri zuwa gobe haka, sai mu ga an kawo muna adjecto, so da mu sani wuraren da ana na shuka kan mu kiyaye su, mu ganin cewa taimaka muna ta wannan.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai, babu wani karin haske daga rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan tashin bama-bamai. Domin kuwa kokarin samun kakakin 'yan sandan jihar Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Haka zalika, har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, ita ma gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Nigeria.
Tuwa gaida na Batsari, ga zara da ci gaban labaran duniya.
A jiya ne kafar yanar gizo ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta bayyana cewa Amurka za ta kakaba wa Iran da hukumomin Houthi takunkumi. Ma'aikatar ta ce takunkumin ya shafi wasu jiragen ruwa guda uku da ke da hannu a cinikin man fetur da sinadarai na Iran, waɗanda ke samar da biliyoyin daloli ga shugabannin Iran da tallafawa shirin nukiliyar Tehran da kuma kera makamai masu linzami da ba da tallafin kuɗaɗe ga wasu ƙungiyoyi da suka hada da Hezbollah da Hamas da kuma Houthi. Bradley Smith, mukaddashin sakataren kuɗi na Amurka, ya ce Amurka ta ƙudura aniyar sanya takunkumin kan manyan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga na Iran da ke taimakawa ayyukanta da zaune tsaye, yayin da Iran ta ce shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne. Takunkumin zai dakatar da duk wata kadara da 'yan Amurka da hukumomi da ke mu'amala da Iran, sannan kuma za su iya fuskantar cin tara. A wani gagarumin biki a Somalia, shugaban kasar Hassan Sheikh Mahmud ya kaddamar da shirin raya sabuwar Mogadishu a hukumance, aikin da zai kawo sauyi da ke nufin sake fasalin tattalin arzikin babban birnin kasar. Shirin ya hada da gina filayen jiragen sama na zamani da sabuwar tashar jirgin ruwa da kuma wani muhimmin yankin tattalin arziki don nufin bunƙasa ci gaba da sanya hannun jari. A yayin kaddamar da shirin, shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya ce shirin zai ba da damar samar da ayyukan yi a kasar. Kaddamar da sabon aikin a Mogadishu wani muhimmin ci gaba ne ga Somalia a kokarinta na farfado da babban birnin kasar da kuma karfafa kwarin gwiwar masu zuba hannun jari, wanda zai share fagen samun kyakkyawar makoma ta fuskar tattalin arzikin kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. To, madan labarin mu rufe taskar rahotannin namu da batun shirye-shiryen Kirsimeti. Yanzu ana kasa da mako guda da tsadar rayuwa ta sa al'umma sake lale. Wakilinmu Zainab Babaji ta shiga kasuwa domin gane wa irinta yadda lamarin yake. Ga kuma rahoton da ta hada mana.
Bikin Kirsimeti da mabiya addinin Krista ke yi kowace shekara yana zuwa ne da hada-hada da saye-sayen tufafi da sauran kayayyakin cimaka. To, sai dai a bana, wasu mabiya Kristin za su yi bikin ne na daidai ruwa daidai tsaki, saboda a cewar wasu da na zanta da su sun kaurace masayan sababbin tufafi sun koma ga sayen gwanjo.
400 ya jiya baba, mata ku zo na zo, mata ku zo na zo.
Salon talla kenan da masu sai da kayan gwanjo ke yi a babbar kasuwar birnin Jos da aka fi sani da Terminus Market. Madam Eunice Godwin da na tarar da ita a wurin sayan gwanjon ta ce tsadar rayuwa ya sanya ta komawa sayan kayan gwanjo.
Tsadar rayuwa ya yi yawa, shi sa muna zuwa wurin yan gwanjo ko mu dan samu sauki.
Wato gwanjo ya fi sauki kenan.
To, mun dan nima daidai karfi mu don ba kudi yanzu.
Shi ma Mr. Maren Zakaria ya ce kayan gwanjon sun fi na kanti sauki.
Gwanjo akwai sauki, kuma ga yanayin da muke ciki, in ba mun zo wajen gwanjon ba, gaskiya ba za mu iya mu sayi ma 'ya'yanmu kayan Christmas ba. Wani lokacin in ka je ka sayi shi a Bama din ma, goma ma da ka sayi gwanjo, domin shi a Bama din nan zaka yaka same shi baya dadewa, kuma in ka wanke shi sai ka gan ya kode. Amma in ka zo ka samu gwanjo mai lafiya, in ka sa in ka saya sai ka gan ya zama maka gangariya, kuma karfin shi yakan dade yafi karfin yanda zaka sayi sabo a kanti.
Su ma masu sai da gwanjon suna hamdala, sai dai Malam Nafi'u Abdul Aziz ya ce su ma matsatsin rayuwar ya shafi harkokinsu.
To, kasuwa sai dai mu godiya ga Allah, alhamdulillahi. Kuma mu kanmu 'yan kasuwa gaskiya muna tausayawa kananan customers waɗanda suke zuwa gurinmu. Don gaskiya a sha'anin kasuwarmu tun daga watan goma yanayin hada-hada na kwastoma masu zuwa sayan kayanmu Christmas. To, amma saboda halin rayuwa a gaskiya mun ga canji, ba dan komai ba suna mana complain da rishin babu, ba damuwarsu ma sayan kayan ba, abincin da za su ci.
Amma an ce gwanjo ne, amma kuma kuna tsawwala mishi kuɗi.
Ba laifinmu ne na kananan 'yan kasuwa ba. Kuma gwamnati ita take shugabancin talaka kawo hanyar da za a samu saukin wannan al'amari game da yanayin wannan canjin dala da take haurawa da kuma matsalar tashin farashin mai fetur.
Wani muhimmin sashe na bikin Kirsimeti shine kaji. To, kajin ma bana kudin su ya tsawwala.
Kaji 25,000 aka ce. to mu ran mu za mu iya siyan kaji 25 ba sadan rayuwar nan ba mu samu abinci ba balle kaji
kaji yanzu guda 1 da muke sai shekarun da ya shige 8,000 yanzu 20,000 ne
kaza
kaza guda 1
Shugaban kungiyar masu sai da kaji a kasuwar ta Terminus Ibrahim Shehu yace tsadar kaji ta sanya su yin kaffa-kaffa da kasuwar.
Bana ba hada-hada gaskiya saboda akwai kwastomomin mu ma masu kiwo suna ta kuka da banan wai sun kira mu je mu saya mun ki zuwa mu je mu saya. To gudun asarar ya sa ba za mu je mu dauko kayan da yawa a gidan gona ba. Sakamakon haka su ma masu gona saboda kayan yana cin abinci da yawa suna ta kukan rashin ciniki kuma mun je ta yin da za mu yi musu mu saya da daraja kamar da yanzu ba wannan zai so kaza da wannan tsadar saboda in ka so kudinka ba zai dawo ba.
Duk da tsadar rayuwa dai al'umma na fatar gwamnati za ta sanya matakan samun sauki ga talaka don shi ma yayi walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ta gaida Zainabu Abu mai tagwayen suna har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ganin gallazawa talakawa a Nigeria ya sa wasu manyan kasar sun fara nuna irin nasu fushi.
Idan daga yau kace ni mutum ne dukiyar nan ta wace dole a baka dukiyarka.
To kana da budget guda 4 a shekara daya baka kuma kawo hanyoyin da talakawa wannan namu na Nigeria za su ji dadi ba.
Game da maganar kudirin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa kuwa wasu ne ke cewa wannan kuduri cike yake da abubuwan ban haushi.
An bada aiki na trillion 16 ba cin budget ba kai majalisa ba. Tanda ba
eh gaskiya ne amma akwai abin da yake su daidai kun mutane ma ya shafe su kamar misali yuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kudin gado
sai dai kuma mai magana da yawun shugaban kasa Tinubu ya ce sukuwar sukar da ake wa kudirin harajin babu gaskiya a ciki ko da barbashi
riya da gaskiya duka an sanya cikin wannan kudirin dokan irin kamar wai gado ko kuma wai idan kai noma gwamnati za ta dauke wani kaso a cikin amfanin noman ka
wadannan ba so mun taumaka tatta ko cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a babu fashi shiri na 200 dindin cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin murkushe ganin kyashi mai yuwa kuma kokarin kwakule ganin kyashin amma a bangaren rungumar juna dan tafiya tare arewacin Najeriya ne yasa Hajiya Naja'at Muhammad ta kungiyar tauraruwar arewa shedawa matasa cewa lokaci yayi da su ma za su fara dibar adashi.
Ina jin hankalin matasan mu ba kwa adalci saboda kun raina kanku. Gawan yana da shekara 28 sai shugaban kasar Najeriya. Murtala yana da shekara 36. Saddauna an kashe shi yana da shekara 56. Ya fi shekara 20 yana gwagwarmaya. To a shekara nawa ya fara? Kuma ga kan ma hada yake. Gawan ya shekara 9 yana mulki. Mu ba mu san bambancin Krista da Musulmi. To duk wanda ya faro wannan tsiyar ya faro ta ne dan ba za a ci mu da yaki ba sai an farrada mu. To saboda haka kuma tasa yanzu abun a hannunku yake idan kun ga dama ku sayar da akwai da yawa masu sayarwa saboda ku ne ƴan INEC ku ne police ku kuke da ku musu daba amma ana yi da ku ne dan kun yarda saboda haka idan daga yau kace ni mutum ne wannan kasar ta wace dukiyar nan ta wace dole a baka dukiyarka
game da maganar girke kasafin kudin shekarar badin da shugaba Tinubu ya yi wa majalisar kasa kuwa dan majalisa Honorable Awol Abdu Golaban jahar Bauchi ne ke cewa duk da dumurin dumbun dukiyar da aka dankara cikin kasafin kudin Nigeria talaka babu wani abin da yake gani in banda hawawar farashi
lokacin da Bola Tinubu ya zama shugaban kasa a Nigeria ya samu budget na General Muhammadu Buhari yazo ya kawo supplementary kari cikin majalisa muka sake bashi karin kudi yazo ya saya ne mu karin lokaci da wannan budget zai kare to abin dubawa anan jama'a shine budget in 2023 guda biyu suna nan suna yi, budget in 2024 tukunna shi bamu san ma lokacin da zai kare ba. Yanzu ka sake kawa wani budget wanda yawan sa yafi na abin da kai na 2024, to kana da budget guda hudu a shekara daya suna tafiya, baka kuma kawo hanyoyin da talaka wannan namu na Najeriya zasu ji dadi ba, yau rayuwa ta zama mai tsada. Abin da ka san shi da farashin sa ba haka yake ba, shi kansa abinci da kai ka fada a wancan budget din cewar abinci zai sauka, abinci tashi yayi, to shin me ya kawo wa wani budget na trillion 47? Me zai wannan budget da ya kawo yaushe ma bai kare? In kika yi wasa wannan budget din sai ya kai shekara ta 2026 ba ma fara shi ba.
Me yasa haka?
Duk ina kudin, inda suna da kudi sa nemi a kara musu lokacin budget na 2023.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami da cewa yake abun mamaki ne ma a cewa duk da hauhawar kudin shiga a Nigeria amma har yanzu gwamnati na ta hankoran ci gaba da ciwo bashi.
Mun yi budget na 30 kun ta tuga 50 gararan fitirin 20 me yasa idan kudi kuma ai bashi akan me zai gwamnati, to saboda haka idan an ci jau bashi kaza kaza ka sai ka to shine mulki yake da ma kawai na kariya da yaudara babu naka, amma ya zaka ce ka ci budget na 30 ka samu kudi tirin 50 da rarrabe distribution ana kace bashi.
Duk da wannan bayani da aka yi a majalisar dattawa ne misali, amma kuma majalisar kuma ta amince da wancan bashi da tindimi ne.
Shi ne mamakin aika ji ko ba ma wannan ba, an ba da aiki na trillion 16 ba cin budget ba kai majalisa ba, ba tanda ba, amma dai magana shine me aiki a Najeriya ina ji musani
ko kuma kun yi shiru yan hamayya, an ce kuma rawar da za ku taka shine na kudin ga tambayoyi
din na da cewa mun amma me shine na da zage mu a ce mun yi shiru mun kasa mun kare, amma ya zake me ba fada ba, me zan fada sabo, me za fada sabo na jami'a fada ba, amma ina son ce mun ji mun fahimta ba mu yadda ba. Amma
menene yasa kake ganin ba sai dadin
ba shi da ka ce ka banci abu baka yadda ba, da zama ka sai ce ga hujja in cin ka ne kake baka yadda ba,
amma me ya nuna your excellency ba sai yaddan ba misali?
Yau ban ga shine abun da ake a yanzu inda wani gudanar da zai zuwa da nan gaba sai abun da ake shi dudduna ba inda kake irin wannan abu na ganganci da san zuciya kiriki da jama'a suna gani, amma kuma ƴan Najeriya su ne masu goyon abu.
Game da maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar tarayyar Najeriya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum, Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa a gaskiya akwai wasu sassan kudirin da za su sa jikin duk wani mai kishin Najeriya ya yi laushi.
Dokan nan kundi ne mai bangarori guda hudu kuma ya kunshi abubuwa da yawa. Abubuwan da ya kunsa a ciki kamar yadda gwamnoni suka tada kayan baya kai gaskiya ne, amma akwai abin da yake su da kun mutane ma ya shafe su, kamar misali yuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kudin gado, sannan kuma da wasu abubuwa da za su bijiro ma mutane kamar misali hukumomin da suke tallafa ma al'amuran ilimi da sana'o'i irin su TED Fund, akwai yuwan cewa zuwa wasu shekaru nan gaba za a wayi gari a gaba su. So a takeice abubuwan da suka tada cece kuce akai gaskiya ne. Na biyu shine kudin da wannan doka za ta sa ido akan su, wato kudaden haraji ba na gwamnatin tarayya ne ita kadai ba, kudi ne na bangarorin fannin gwamnati uku.
Amma gwamnatin tarayya ta musalta cewa maganar TED Fund wato asusun bunƙasa ilimin nan ba za a taba shi ba.
A mutum ya duba ina kyauta zaton a shafi na kamar 98 na bangaren kundin da yake magana akan shi kanshi harajin wato tax bill, tunda na ce kun bangarori hudu ne kuma kowanne kundi daban ne, wannan ba hasashe bane, wannan hukuma za ta kau, ita ma hukumar NIDDA za ta biyo bayan ta ita ma za ta kau, sannan kuma gaba ɗaya kudaden wanda da ana tallafa mu ilimi ne kyauta zai koma kudi ne da za a rika ba ƴaƴan mutane bashi su biya.
Sai dai kuma duk da wannan sukuwar sukar kudurin dokar haraji, ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaba Tinubu kan yada labarai Baru Alhaji Abdul Aziz ya ce wasu surutan da ake ta yi akan dokar harajin fa sun yi kama da haushi.
Ganin hayaniya ta yi yawa saboda abin takeici, wasu sun yi maganganun tadawa hankalin mutane, an kawo ma ƙarya da gaskiya duka an sanya cikin wannan kudirin dokan, wani abin ba haka ba babu ma shi a ciki, an zo an ce akwai kamar misali irin kamar wai gado ko kuma wai idan kai noma gwamnati za ta dauki wani kaso a cikin amfanin nomanka, duka irin waɗannan jita-jitan da kuma ƙarya. To sai yasa shugaban ƙasa ya ce wato a tsaya ma'aikatar shari'a ta ita ce take da hurumin gabatar da doka, ta je da su da hukumar da suka shirya wannan doka su je su zauna da 'yan majalisu ɗinmu domin a tantance, domin a kawo gyara, a duba abubuwan da suke ba daidai ba domin a kawo gyara a tabbatar da cewa abubuwan da suke suna da muhimmanci waɗanda suke za su amfanar ko kuma wasu gyare-gyare da aka ga lallai kuskure ne da aka yi an gyara. So wannan umarnin shi ne shugaban ƙasa ya bayar kuma don an yi haka ne domin a tabbatar cewa an ji dukkanin ra'ayoyin jama'a kuma gwamnati ta tabbatar wa mutane cewa ba ta da wata maraƙisa ko kumbiya-kumbiya ko wata ɓoyayyiyar manufa.
Wanda za mu yi bacci muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya da zaran aka ce sun yi numfashi. Domin kuwa daga Juma'a nan ma saura kwanaki 889 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne da masu ke ta faman shan ƙanshi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Nasu Amerika daga babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim kwarin jihohin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da su ne wannan shiri na manuniya kan yi armashi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Gaida na Ikara sai ku tare gogan na kuma ku mai zuwa lokacin da zai shigo da wani sabon shirin. Yanzu kuma sai nasihar jama'a.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Al-Hassan, mamba babbar kungiyar addinin Musulunci ta kasar Jamhuriyar Niger IAN. Addinin Musulunci ya yi kira zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci tsakanin al'umma, kamar yadda ya yi umarni da haɗin kai da ƙaunar juna. A cikin Alƙur'ani mai girma ayoyi da yawa suna ƙumshe da waɗannan saƙonni. Daga cikinsu akwai sura mai lamba 3, aya mai lamba 103, haka kuma sura mai lamba 8, aya mai lamba 46. Dukkanin waɗannan ayoyin suna kira ne zuwa ga haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin al'umman musulmi da kuma tsoratarwa game da rarrabo kanu da ƙiyayya tsakanin al'umma. Kamar yadda gaisuwar addinin Musulunci ta ƙumshi aminci da kuma zaman lafiya da yadda da ƙauna tsakanin al'umman musulmi, shi ne ya sama sunan na aminci Allah mai girma da ɗaukaka. Ya ambace shi a cikin Alƙur'ani mai girma wurare 44, a inda duka-duka sunan yaƙi a cikin Alƙur'ani mai girma ya zo ne wuri 6 kawai. Waɗannan saƙonnin dukkaninsu abinda suke fa'idantarwa shi ne addinin Musulunci ana gina shi ne akan ƙaunar juna da haɗin kai tsakanin al'umman musulmi da kuma bin hanyoyin da za su samar da kwanciyar hankali da ƙauna, wato da zaman lafiya. Waɗannan a dunƙule su ne saƙonnin addini.
Allah ba mu zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu sallama ga zara da tashin muhimman kanin labarai.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugabannin Ukraine da Rasha su zauna cikin shirin tattaunawar yarjejeniyar kawo ƙarshen mummunan rikicin da ya mamaye Ukraine. Sannan kuma ya soki matakin da shugaba Joe Biden ya ɗauka na barin Ukraine ta kai hari cikin Rasha da makaman Amurka. Trump ya ce zai yi ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine a ranar farko da ya kama aiki, ya kuma ce ya kamata ɓangarorin biyu su sasanta. A jiya ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare ta sama a kan Siriya, inda ya kira harin a matsayin cin zarafin 'yancin ƙasa. Guterres ya shaidawa manema labarai cewa dole ne a maido da ikon mallakar Siriya da haɗin kan yankunanta, dole ne a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin Gaza yayin da masu shiga tsakani daga Amurka da kasashen Laraba ke kokarin kulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Likitoci a Gaza sun ce harin da Isra'ila ta kai ya kashe Falastinawa 44 a jiya Alhamis, ciki har da wasu akalla 13 da aka kashe a cikin dare a wasu hare-hare ta sama.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Niger karfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya sake sauraron shirin baki ɗayan sa lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma a shafin mu na internet voahausa.com. za a kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Zara Fage da ta karanto labarai, da Fiona Nandudu da ta da shirin da bada umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa, ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.